sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hatsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Mayakan kungiyar Taliban da ke kai harhar a duk Afghanistan da alama suna harin babban birnin kasar Kabul, suna ci gaba kan hanyarsu ta birnin, duk kuwa da cewa kashin farko na dubban sojojin Amurka da aka aika zuwa kasar sun sauka. Jiya Juma'a kungiyar Taliban ta yi ikirarin samun nasara a manyan biranen larduna biyar da suka haɗa da birane na biyu da na uku a kasar Kandahar a kudu da Herat a yamma. Kwana guda kafin hakan, kungiyar ta kwace Ghazni, wani muhimmin birni akan hanyar Kandahar zuwa Kabul, kuma kilomita 150 kawai daga babban birnin Afghanistan, wanda hakan suka fara sa wani sabon tashin hankali ga Amurka game da tabarbarewar yanayin tsaro. A ɗaya bangaren kuma, jiya Juma'a sakatare jiran na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga 'yan kungiyar Taliban su gaggauta dakatar da farmakin soji tare da tattaunawa cikin kyakkyawar niyya don kare lafiyar Afghanistan da al'ummarta. Guterres ya faɗa manema labarai cewa sakon da ya fito daga kasashen duniya zuwa ga waɗanda ke kan tafarkin yaƙi dole a fito ƙarara a bayyana. Kwatar mulki da ƙarfin soji alamar gazawa ce, ya ci gaba da cewa hakan zai iya haifar da yaƙin basasa ko kuma ya keɓar da Afghanistan daga sauran duniya baki ɗaya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce lamari na taɓarɓarewa a ƙasar, yayin da 'yan Taliban suka kwace kusan rabin manyan biranen lardi 34 na Afghanistan, kuma suna neman kame Kabul, babban birnin ƙasar. Jiya Juma'a, mambobin kwamitin da ke ba da shawara ga cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka CDC ya kaɗa ƙuri'a tare da amincewa da ƙara yiwa mutane miliyan 2.7 da ba su da ƙarfin garkuwar jiki ƙarin allurar rigakafin coronavirus ta uku. Hukuncin na zuwa ne bayan da hukumar da ke kula da ingancin abinci da magunguna ta Amurka FDA ta ba da izinin yiwa mutane rigakafin coronavirus ta uku ta Pfizer ko Moderna ga waɗanda ba su da ƙarfin garkuwar jiki. Muƙaddashin shugaban hukumar FDA Dr. Janet Woodcock ya ce cikin wata sanarwa a yammacin Alhamis cewa hukumar FDA ta sani cewa mutanen da ba su da ƙarfin garkuwa suna iya kamuwa da cututtuka masu tsanani. Cibiyar CDC ta ba da shawarar cewa Amurkawa masu rauni, ciki har da masu fama da cutar daji ko kansa, da masu cutar HIV mai kare garkuwar jiki da sauran waɗanda ke da cututtuka ire-irensu su karɓi allura ta uku, da nazari masu yawa suka nuna cewa allurar za ta iya taimaka garkuwar jikinsu daga cututtuka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaɓe ta ƙasar Zambia tana kira ga dukkan 'yan takara su yi haƙuri, yayin da ma'aikatan zaɓen ke duba sakamakon larduna 10 na babban zaɓen ranar Alhamis. Masu sa ido sun ba da rahoton yawan fitowar masu kaɗa ƙuri'a a rumfunan zaɓe a duk faɗin ƙasar, ciki har da Lusaka, babban birnin ƙasar. Jami'an zaɓen na Zambia sun yi alƙawarin za su bayyana sakamako a cikin sa'o'i 72 bayan rufe zaɓen daren ranar Alhamis. Mai magana da yawon hukumar zaben Patricia Luhanga ta ce hukumar ta gamsu da dimbin yawan masu kaɗa ƙuri'ar da suka fito. 'Yan ƙasar Zambia sun kaɗa ƙuri'ar zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da wakilai da kuma shugabannin ƙananan hukumomi a babban zaben da manazarta ke cewa gwaji ne ga ɗaya daga cikin ginshiƙan demokaraɗiyyar Afirka. Amurka ta ce ta aika da manzo na musamman zuwa Habasha, yayin da rikici mai saurin kisa a yankin Tigray ya bazu zuwa yankunan makwabta, kuma gwamnatin Habasha a wannan makon
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba wani rahoto ne da wata cibiya mai zaman kanta da ke Amurka mai suna Global Rights da ke bin diddigin rikice-rikice a duniya ta fitar, inda ke nuna cewar sama da mutane 3,868 ya aka kashe a Najeriya, tare da yin garkuwa da kuma wasu ƙarin sama da 3,000 a cikin watanni 6 kacal. Adadin kuma da ke nuna ya haura irin aika-aikar da aka tafka a shekarar da ta gabata. Toma Dalla. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce lalle kam wannan alƙaluma na da tada hankali.
Diddigan nan da muke gani masu tayar da hankali na mutane kusan 4,000 da aka kashe da kusan 3,000 da aka kama ake kange su ana neman kuɗi a kansu. Kowaye mutum ko a wace ƙasa ko mai yawan mutane na tabbatar maka abu ne mai tashin hankali. Tashin hankali saboda mutane ne wanda suka samu dama suke karya dokar Najeriya, suke yin barna ga mutanen Najeriya, kuma barnan da ya kama irin na kashe su a yanda suke so, saboda suna ganin sun isa kuma hukumomin Najeriya ba su isa ba. Wannan shine muhimmin abin da zaka gani. Alamun kasawa a ƙasa ku shine ya zamana cewa wasu sun bujuro wanda ba su bane hukuma, amma su rinka ta'addanci da barnar da hukuma ba za ta iya hana su ba, har ya zamana sun fi karfin hukuma a wuraren da suke ta'addanci su. To yanzu waɗannan mutanen da suke kashe-kashen nan, in kai tsaya kan su sai ka tambaya a wane wurare suka aka fi barna, yanzu ka duba mutane kusan 380 din nan da aka kashe, wato sai ka ga in kai lissafi sai ka ce ba ma a kudancin Najeriya aka kashe 200 ba, duka duka kudancin Najeriya 150 da wani abu ne, yawan su duka arewacin Najeriya kuma arewa maso yamma. Sai ka ce to menene dalilin da yasa arewa maso yamma haka kai wasu za su iya daukan makamai su zama ɗan ta'adda kuma su rinka cutar da mutane kuma gwamnati ta kasa? To dalilin da yasa ake wannan abuwan bai wuce talaucin da anan ya fi kakatu ba. Duk Najeriya ba inda ya kai arewa ta yamma da arewa ta gabas talauci. Talauci ya jawo da yawa abubuwan da muka gani na Boko Haram a arewa ta gabas. To kuma arewa ta yamma yanzu talauci ya kawo cewa mutane wanda suke ƴan ta'adda ko ƴan bindiga suna cin karansu ba babbaka. To ita kuma bindiga in ta fara haifan ƴaƴa mun ba a tsayar da ita ba. Tun kana jin ƴaƴan bindiga daga nisa za su zo har cikin gidanka, saboda duk wanda ya rike bindiga yana talauci, yaga abin da bindiga ta iya sama mishi, ta iya ƴancin da ta jawo mishi. To da ƙyar yake rabuwa da bindiga sai an yi da gaske. Ƴan bindiga da ƴan ta da kai baya wanda har sun fara yin suna suna da wurare. Idan ka tafi wurin su Shinkafi za a ce maka Kuje, wurin su Kaduna za a ce maka Sakacalla, wurin Shushururu akwai wasu. Daga dukkan alamu sun fi karfin hukumomin da suke wurin, kuma suna nema su fi karfin hukumomin ƙasa.
A cikin shekaru 6 da ya share yana kan mulki, shugaba Muhammadu Buhari ya kashe sama da naira triliyan 5 ga shanin tsaron ƙasa, amma har yanzu gwamnati yau domin kuwa tsaron bai samu ba. To shin menene ake yi daidai ko ake yi ba daidai ba har aka samu kai a irin wannan tabarbarewa? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan ƴan mutum biyu gogagge ne a shanin tsaron ƙasa.
Shin me ma ake yi? Shine ai sai kaga ana wani abu ne zaka ce ana yi daidai ko ana yi ba daidai ba. Mu kam a zahiri har yanzu muna ga gwamnati bata nuna mana abin da za ta iya yi ba, bata nuna mana ikon da muke jin tana da shi ba, mun sani kuma akwai din. Don haka ka ce me ake yi daidai ko me ake ba daidai ba shine tambaya ba. Shin me ake yi? Jama'a suna so su sani. Wani tsari ne a ƙasa me aka cewa jami'an tsaro su yi in ba su yi ba su ma akwai hukunci a kansu ko dai gwamnati sun nada mutane ne kawai sun zauna sun rike hannu kamar yadda na taba gaya maka ba canza mutane ba ba na daina dane tsarin tsaro ba a'a in za mu ci gaba da yadda muke yi ne da ko mutane dubu muka sake canza ba ko kuma duk rana in an canza jami'an tsaro duk ba zai wani tasiri ba sai an canza wani tsari an fito da tsari haikan ana so ayi wannan abin sannan ayi a dauki kowa a nuna masa ga abin da ya kamata yi ga kuma abin da gwamnati za ta tuhunce shi yayi dole kuma a ga alama haka in ba haka ba ina ga muna bata lokaci ne mu ce menene ake yi daidai menene ba a yi daidai don mu ba mu ga ma me ake yi din ba in ma ana yi ba mu ga tasirin sa ba har yanzu dan haka abin da ake yi din nan ba daidai bane kuma ba shine ansa ba
masu sharhi irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Kaja ya ce wannan al'amari fa na da ban tsoro
gaskiya wannan al'amarin abu ne mai tsoratarwa da kuma daure kai tsoratarwa saboda yanayin yadda ake asarar rayuka ka gani a cikin wata shida kadai ana maganar rayukan al'umma kusan 4,000 sannan kuma an yi garkuwa da mutane fiye da 3,000 wannan ya nuna cewa babu wani mutum da ya tsira a Najeriya saboda haka akwai tsoratarwa domin babu wani mahaluki da zai bugi kirji cewa ya tsira kuma wannan al'amari ba birni ba ba kauye ba sannan kuma abin daure kai anan shine alƙalima irin waɗannan da suke fitowa daga wasu cibiyoyi da kungiyoyi na duniya da suka zauna suka yi bincike suka tattara waɗannan alƙalima wanda za a iya yadda da su ta hanyar sahihancin su da kuma irin kalamai da suke fitowa daga gurin gwamnati na cewa abubuwan nan ana ƙara samun nasara domin idan ka duba alƙaliman sun nuna cewa ƙari aka samu akan kashe-kashe da aka samu na 2020 ka ga an samu ƙari akan abubuwan da suka faru na 2020 maimakon abin da suke faruwa yanzu so daure kan anan shine ita gwamnati me dalilin da zai sa ba za ta rinka fadar gaskiyar al'amari na irin waɗannan asarar rayuka da ake yi da kuma me gwamnati take yi domin ganin cewa an rage irin wannan asarar rayuka domin ya kasance cewa an ga amfanin irin kudade da gwamnati take cewa ta ware domin yakar wannan harkoki na ta'addanci a Najeriya so waɗannan bincike-bincike da ake yi daga bangarori daban-daban shine yake ƙara fito da gazawar gwamnati shine yake ƙara nuna cewa babu transparency da accountability akan yadda gwamnati take yakar al'amuran rashin tsaron nan babu gaskatawa daga gurin 'yan kasa domin ita gwamnati ba za ta fito ta faɗi irin waɗannan alƙalima ba kaga kenan ana samun koma baya in za a ce alƙaliman da aka samu asarar rayuka da ta'addanci da sauransu na 2020 yanzu na 2021 sun zarta na 2020 kaga kenan ana tukane ta baya tana warwarewa saboda haka wannan al'amari ne mai rikitarwa wannan al'amari ne mai ban mamaki wannan al'amari ne mai tsoratarwa
da ko yanzu menene abin yi har ila yau ga Dr. Faruk Bebe Faruk
mafitar wannan na gaskiya shine a tsaya a daina zalunci a tsaya da gaske kuma a tunkari mutanen nan saboda kamar yanda na faɗa an far mutum ya riga ya zama dan bindiga ta haife shi to ba maganar kuma sassauci bane shi duk abin da zai gane yanzu da abin da bindigar nan take masa cikin zuwar suna harbo jirgin sama Hassan dan bindigar da kake tunani ya kacin sakwari da baka yanzu ya gane bindiga za ta iya harbo masa jirgin sama ai ka san akwai babban magana kasa saka dole a tsaya a san cewa yaki ake kuma ita kasa daban take da gwamnati wanda suka tashi rigima da gwamnati kullun ina fada za su yi rigimar su har tsarin mulki ma ya kyale kake rigima da gwamnati to amma rigima da kasa kace zaka kare kasa ko zaka yi abinda kasa za ta lalace wannan babban fada ka dauko kuma duk wanda yake da dama dole ya shiga wannan fadan dan a nan to amma abinda yake bada haushi shine wanda suke cikin gwamnati sun yi buruska ma su bu sani ba su abin da ya fitar musu da hankali shine a ce an taba gwamnati ko kuma an taba shugaban gwamnati. A yanzu alal misali akwai wani dan shekara 74 an ce dan ya taba zagin shugaban kasa sai da aka je aka kama shi aka daure shekara 14. To ga dan shekara 30 can dan shekara 24 ya dau bindiga ya fi karfin jama'a ya fi karfin hukuma saboda rashin adalci shi yake jawo. Saka ina tunanin cewa mafita shine a dawo abu adalci a san yanda za a kashe wannan matsala sannan kuma a dawo da kyale mutane su samu arziki sace-sacen da ake a daina. Dan ba a daina irin wannan sace-sacen ba an daina an hana mutane samun arzikin kasa to wallahi rushewar kasa ba wani abu ne mai wahala a tarihi kuma duk da ga rushe kasa ta rushe zalunci ne yake jawo shi yasa ake kin zalunci to mu namu kuma zaluncin ya haɗu da jahilci da kuma taurin kai na wasu wanda suna ganin cewa an ce wa gwamnati ta gyara kamar an yi ridda ne.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen radio da muke kulla da su.
Jama'a barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa a cikin wannan shiri mai suna da dan gari shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa musamman a ƙasashen Hausa irin shaharar da suka yi da abin da ya haifar da shaharar Kobuwayar. Mu kuma ji ko akwai wani ƙalubale da al'ummar garin ke fuskanta ko ko burinsu a rayuwar yau da kullum wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da Wakin Tofa zan gabatar muku. Toma dalla shirin dan gari dai a wannan karan yaya da zango ne a garin Dungurawa da ke tsakanin garin Kwa zuwa garin Badime duka a yankin karamar hukumar Dawakin Tofa titin da ya tashi daga birnin Kano zuwa birnin Katsina a tarayyar ta Najeriya inda da dangane da fadar dakacin garin da Dungurawa wanda da farko na fara tambayar ko yaya sunansa.
Sunana Shehu Umar dakacin wannan gari na Dungurawa karamar hukumar Dawakin Tofa Kano State a Najeriya.
Mai girma dakaci gani a wannan gari naka wani tarihi wannan gari yake da shi ta fuskar kafuwa?
Yawa wannan gari an same shi fiye da shekara za ta kai kusan 100 ko fiye da haka ma a inda muka samu tarihi gudun iyayenmu da kakanninmu. Kuma shi wannan gari kamar da muka samu tarihi garin nan dai a Fulani ne da asalinmu gaba ɗayan mu gaba ɗayan Fulani ne musan daga inda aka taso wannan tarihin bai mu amana din sa ba tukunna.
Tunda haka ne kamar suwa da suwaye a kakannin naku da tarihi nuna suka kafa wannan gari.
Akwai kamar su dan iya Sulemanu, dan iya Tiku da dan iya Umaru da sauransu sai kuma ta zo haka yana ni Shehu Umar.
To ita dan iya din da kake ta ambato me take nufi?
To dan iya abin da take nufi wata sarauta ce dama tun daga cikin birnin Kano. Akwai dan iya akwai madaki da sauransu duka dai.
Watakila dan iya kana nufin sunan sarauta ce ta wannan gari ko ko?
Sunan sarauta ce ta wannan gari.
Yanzu kamar kai ma za a iya cewa dan iya wa?
Dama ni ma sunan dan iya Dungura Shehu Umar haka ake gaya dan iya ne ni.
To tunda haka ne a mai girma dakaci za mu so mu ji shekarun ka na haihuwa da kuma shekarun da aka yi a gadon ita wannan sarauta.
Yawa ni dai an haife ni a 1960 daidai ina ji mazan shekara 59 kenan.
To ita kuma wannan sarauta da kai bayani ta dan iya da kake kanta a yanzu tun yaushe aka nada ka?
An nada ni tun 1988 shine ina kyautu tun za a samu shekara 31 ko ta mako da biyu.
Zamanin wani hakimi na gunduma ta ku ta
daga zamanin lokacin nan Madaki Umar ne dan ina nake a wannan ma ina da ni da farkon daɗi da ya fara yin.
Watakila ba za a rasa kirari ko take ba wanda aka gada yayi da kakanni tunda wasu garuruwan suna da shi ba musan ku wannan naku gari na Dungurawa yake bata fuskar take ko kirari.
Akwai kuwa muna da shi sunansa Dungura Mallagarin Dan Iya. Shi kuma wannan take ya faru ne lokacin Dan Iya a Tiku. Wanda yake saboda mutane idan sun taho daga waɗansu garuruwan da ɗan rikicin su ko ɗan wani abun su ji dawaki. To idan suka zo nan dawaki Allah ya taimaka suka samu mai gari. Da shi daga cin nasu na can da ya taho za su zai tsaya nan zai kashe musu ranar abu da nasu zai nuna musu gaskiya kuma za su ji daɗin abun shi ne suka ɗauki garin babba shi ne za su ke cewa Dungura Malle garin Dan Iya saboda yana taimakawa ana kashe da fitintunu idan sun taso maimakon kafin a je gaban nan ya gunduma don a lokacin.
Ina ce gunduma ta ku a wani lokaci?
Dawakin tufa ita ce gunduma mutum ainihi dama.
To shi sunan na Dungurawa ta ina aka samu sunan?
Yawwa ta inda aka samu wannan Dungurawa kamar yadda nake maka bayani mu dai Fulani ne asalin mu kuma kowa ya san dungu damina kenan
a harshen Fulani
yawwa rewa kuma noma shine aka hada Dungurawa shine asalin wannan gari kenan aka samu Dungurawa ga wanda musu iya faɗa cewar dungu damina rewa shine aka hada da aka zama Dungurawa ga wanda musu iya ba shine suke cewa Dungurawa
to kiwo fa
muna yi sosai ma kuwa kun shanu da dabbobi da awaki da komai duk muna da su har da kaji duka ba abin da ba mu da su.
To ta san akwai tsaga irin ta gado daga gari zuwa gari da aka sani a kasar Hausa. Dungurawa ka ce ta shekara akalla 100 ko sama ma da haka daga yadda kakanni suka nuna muku. Kuna da wani tsaga ta gado wadda take nuna duk mutumin Dungura da inda yake a duniya ne?
Kwarai kuwa akwai muna da bulle. Inda an mutumin Dungura ne za a same shi da bulle a kowane nahiya yaji inda na da ne za a same shi da bulle kamar yadda wannan shine babban asalin gadon
da ya bulle yake a fuska.
Bulle ana tsaga shi ne ta hannun dama akwai na mahauta akwai na Fulani.
Wanne ne naku?
Na hannun dama shine namu na Fulani na mahauta kuma za a ganshi a hannun hagu.
To har yanzu ana yi a nan kuna yi wa 'ya'yanku ko kuwa wasu za su yi ko ya dai abin yi?
Mu dai har yanzu muna yi. Amma waɗansu ba sa yi saboda shigowar zamani.
To bari mu kalli batun shahara. Wace irin shahara garin nan na Dungura ya yi ta fuskar wata sana'a ko kasuwanci da garin ya yi fice a kansa? Menene?
Muna yin noma har yanzu musu kin noma ba ko muna da 'yan boko sosai duk har mun kai ga matsayi muna da profesa a garin nan kuma muna alfahari da su da lecturori da komai.
Bari mu kalli kuma batun sha'anin rayuwa da harkoki na tsaro. Kuna da wani kalubale ta fuskar tsaro a wannan gari naku in akwai shi wani iri?
A gaskiya ba mu da shi. Don sai ka aje abunka ma ya kwana ka zo ka ɗauki abunka. Kuma ba mu da wani shahararren ko wani abun nan sai dai kawai dai harka dai ta zamani.
Ita rayuwa wani sa'in a sha madaci wani sha'in a sha zuma. A tarihin kafin Dungurawa wani abu ne watakila na farin ciki ko kuma na akasin hakan da ba za ku manta da shi ba har yanzu kuke tuna shi?
Abu guda biyu ne. Na farko lokacin nan tun zamanin yan kwana shekarun baya muna ta kokarin a samu na wuta. Allah bai sa mun samu wutan nan ba. Muna nan akwai wani shahararren dan kasuwa mai sai da mota marga Allah ya ji kansa shi ne ya zo mana labarin cewar za a zo a kafa wuta mu ci gaba da addu'a.
Naku ne nan?
Namu ne nan. To shine Allah ya taimaka ta hanyar sa dalilin sa muka samu wannan wuta a wannan gari. Wannan shine babban farin cikin mu a Dungura wanda muka fara yin farin ciki a ciki. Da mutanen garin wasu suka yi kokari kowa aka haka ramin da za a sa fallan a garin.
To menene aka san hakan?
Aka san haka sai kisan gilla da ake shi wannan mariga ne. Kuma wanda yake ba a san ko su ai ba har gobe.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.